Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Alhamis 30 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abinda masu fashin baki akan al'amuran tsaro a Najeriya ke cewa dangane da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojan kasar saboda tabarbarewar tsaro. A yau akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero lambar. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Jami'an lafiya a Amurka sun ce a karon farko an sami yaduwar cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar mutum zuwa mutum a kasar. Jami'in hukumar hana yaduwar cututtuka a Amurka ta CDC, Robert Redfield, ya ce wani yi mutum ya kamu da cutar bayan da ya kusanci matarsa wacce ta dawo daga yankin Wuhan da ke China, kasar da cutar ta samo asali. A dai yau Alhamis, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar za ta yanke hukunci kan ko za ta ayyana dokar ta ɓaci a duniya kan cutar coronavirus da ta ɓarke wacce zuwa yanzu ta kashe mutum 170. Hukumar ta WHO ta faɗa a makon da ya gabata cewa ɓarkewar cutar ba ta kai matakin ba, amma ta bayyana haka ne kafin adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar su kai 7,711, ciki har da sama da mutum 1,770 da suka kamu a jiya Laraba. Hakan dai yana faruwa ne yayin da Amurka ta kwaso 'yan ƙasarta aƙalla 210 daga yankin Wuhan na ƙasar China a jiya Laraba, inda aka sauke su a wani sansanin soji da ke birnin California. Dr. Chris Braden jami'i ne a hukumar da ke hana yaduwar cututtuka ta CDC a Amurka.
We're going to be monitoring them twice a day with symptoms and fever checks. At the end of 3 days, we think we'll.
Yace za mu ci gaba da sa musu ido sau biyu a kullum domin mu ga ko akwai wata alama suna dauke da cutar, musamman ma zazzabi. Majalisar Dattawan Amurka ta kwashe yinin yau Alhamis ana yin tambayoyi a zango na ƙarshe ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙarar tsige shi, yayin da batun yanke shawara kan barin wasu shaidu su gabata a gaban majalisar ke ƙara kusantowa. Sai dai yadda za a kammala wannan zama cikin hanzari ya dogara ne kan yadda 'yan Republican da ke da rinjaye a majalisar za su amince da buƙatar 'yan Democrat kan aji ta bakin wasu jami'an gwamnatin Trump. Wannan kuma shine batun da ya mamaye zaman da aka yi jiya Laraba a lokacin da sanatocin suka mika tambayoyinsu a rubuce. Amma batun kuma da ya fi ɗaukan hankali shine na tsohon mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro, John Bolton, wanda ya rubuta wani littafi da ba a wallafa ba tukunna, inda ya rubuta a cikinsa cewa Trump ya faɗa masa ya rike dala miliyan 391 na tallafin soja ga Ukraine, har sai shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya fito fili ya bayyana binciken cin hanci da rashawa kan abokin hamayyarsa, wato Joe Biden. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau Alhamis cewa za ta dakatar da ayyukanta a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke da cunkoson jama'a saboda fargabar aukuwar wani haɗari. Bayanan bayyana wannan mataki na zuwa ne yayin da faɗan da ake yi yake ci gaba da ƙazancewa. Ita dai Majalisar Ɗinkin Duniya da farko ta buɗe cibiyar kula da 'yan gudun hijiran ne a maimakon waɗanda hukumomin Libya suka buɗe don ajiye mutane da za a sauya musu wurin zama ko kuma a mayar da su ƙasashensu. Wuraren tsare mutanen a Libya da wasu mayaƙa ke gudanar da su ya zama wurin da ake cin zarafin 'yan gudun hijirar, ake kuma gana musu azaba yayin da suke neman mafaka. Sai dai duk da haka, shi matsugunin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Tripoli, wanda aka buɗe shi domin a tattara bakin hauren a kuma mayar da su inda suka fito, ya zama mai sarƙaƙiya da haɗari. ‘Yan jarida a yankunan da ke magana da harshen Turancin Ingilishi, inda ake yawan tashin hankali a ƙasar Kamaru, sun ce ‘yan awaren yankin suna kai musu hari saboda irin rahotannin sukar da suke bayarwa da kuma yadda suke kin yada propagandar ‘yan tawayen. Kafafen yada labaran sun ce yadda ‘yan awaren ke tsoratar da ‘yan jarida na daɗa ƙaruwa a yayin da ƙasar ke shirye-shiryen zaɓukan ƙananan hukumomi da na ‘yan majalisar dokoki. Abinda ‘yan tawayen suka sha alwashin hanawa. Gidan rediyon Stone FM na garin Indop da ke arewa maso yammacin Kamaru ya dakatar da yaɗa shirye-shiryensa a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Manaja kuma mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon, Zax Anabi, ya ce wasu mutane ɗauke da makamai sun kutsa gidan rediyon a daren ranar Lahadi, suka yi ta harbe-harbe a sama kafin su cinnawa ginin wuta. Da yake tura wannan sako ta wata manhaja, ya ce abinda ‘yan awaren suka bari a wurin.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkanin hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar, na tattauna da mai fashin baƙi akan al'amuran tsaro a Najeriya, Captain Abdullahi Bakoji, inda na fara da tambayarsa ya yake ganin wannan kira na Majalisar Dokokin ƙasar, sai ya ce:
yanayin aiki kowa akwai lokacin da aka tsara masa. Ina jin su ‘yan majalisa kiran da suke ba don sun daga ba ne, sai don watakila lokacin da aka ɗebo musu na aiki ya cika, shekaru na ke aikinsu ya cika. To kun ga a irin wannan yanayi akwai buƙatar a canza su, saboda sun wani baya su samu wannan irin dama da suka samu, kuma su zo su yi irin nasu ayyukan da wato su tsira daga inda suka tsaya. Kawai misali ya fi sai su zama kamar mashawarta haka.
To kana ganin hakan zai kawo ƙarshen matsalar tsaro?
Zai iya, kin san misali yanzu ni a nawa gani, ko kuma a yadda muke gani ta a tsari na abin tsaro shi ne, idan misali aka yi sababbi, tun da dama sababbin nan misali ba daga wata ƙasa za a je a ɗauko su ba, a'a daga cikin wannan ƙasar tamu ne, kuma suna wal'alla suna je wannan guraren da ake wannan abubuwan a matsayi daban-daban, ko kuma suna zaune a gidan da su ake rubuce-rubuce da su ake tsare-tsare na wannan abubuwa ɗin. To gaskiya idan aka yi haka, in har za mu faɗi gaskiya wa kanmu, to muna sa ran za a ga canji ƙwarai da gaske.
Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari akan ya sallami dukkanin hafsoshin sojin ƙasar, a yau shugaban ya gana da su a fadar shugaban ƙasa ta Dila. To kana ganin wannan ganawa za ta yi wani tasiri?
To tasirin shi ne watakila tun da sun ga su Majalisar Dokoki suna da ƙarfi, suna da iko, suna da dama. Yadda ko shi shugaban ƙasar suna da ikon su tsinge shi, kamar yadda yanzu haka ake ta kace mace a can ƙasar Amurka misali, tun da suna da wannan iko, suna da wannan dama, dole abin ya girgiza shi shugaban ƙasa. Duk da dai na ji waiwai ada cewa kamar sun ‘yan majalisar dokoki ne sun zama kamar ‘yan amshin sata, duk da na ga cewa gabaninsu sun fito sun kare sun ce su ba hakan take ba, to wallahi halin mu dai ba wannan ne matsalar ba. So muke yi su yi mana aiki tsakani da Allah, kar su zama ‘yan amshin sata ɗin kamar yadda aka ce musu, su zama na suna yin aiki domin mu talakawansu da muka zaɓe su, domin su je su yi mana aiki na al'ummar mu gabaki ɗaya. To a ganina Hajiya Zaruki ne dole abin ya taɓa cin shugaban ƙasa, inda har su wa'annan wa'anda suna da iko su tsige shi suka matsa masa, kuma suka nuna sun yi buƙatar su cewa lalle ya canza saboda a samu ƙarin zaman lafiya. Yadda kuma mu ma muna ga cewa watakila idan aka yi haka ɗin za a samu ƙarin zaman lafiya, saboda wancan da nuna ne an bace a baya. To lalle muna sa ran abin zai tasiri ƙwarai da gaske, kuma zai ji magana cin majalisar dokoki ɗin har kuma ya zartar da abin da suke buƙata, tun da ai ka ga lokacin da lokacin su yayi ba wai korar da aka yi za ko kuma makamancin haka, a'a dama ƙara musu ake kai saboda kokarin su da kuma jajircewa su ta gida yanzu idan har misali an kafa ko kuma sai har ma majalisar da zai ci sun bukaci cewar a yi haka din sun ga ai ina da mai kamata na ci gaban kasa ya ja ya da su ya kamata ya kawai inda har lokacin su ya yi ba ko zai aka yi ba su dawo su zama masu ba da shawara masu kanyar su suka karbi wannan mukaman ko ina ganin hakan zai su dace ya kuma muna sa ran hakan zai yi na insha Allah.
Captain Abdullahi Bakoji mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Masu sauraro, a yau muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku game da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallami dukkan hafsoshin sojin ƙasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar ƙasar. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba ye ye
walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba
walle walle wana ta dauke kama kariya
kariya
ne magana gobe ba mu ne ba ya sunan rabba ubangiji magagi kadaici mai ban tabara mai tabewa kai ne mai kyauta Allah ka bani barai nawa ya da amci Allah da dawo manzo babba haka haka
walle walle wana ta dauki kama kariya dan yau ne magana gobe ba mu ne ba na roƙonka ya rabbi dan yi sarman zanka dan abadalla sagun abi na mai kishinka da kallamar rana albarkacinsa kai zan roƙa kaunar manzo ila husa ba zan tafi ba
walle walle wana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
na da bayani ya al'umma ko dan saurara
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Mun samu kira daga jihar Jigawa. Da wa nake magana?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan litin mai suminti ne yaron Alhaji Suwan Kwano daga nan garmar Kumar Kwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya.
Muna jin ka dan liti ne ra'ayinka akan maudu'in namu na yau.
To har idan cewar canza su waɗannan hafsoshi na Najeriya zai zama alkhairi, to shine girma shugaban kasa sai ya kokari ya canza su domin a samu zaman lafiya. Domin zaman lafiyar nan shi ne shugaban kasar, kuma shi ne shugaban al'umma. A matsayin talaka da muke buƙatar Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni masu alkhairi, to su ma idan suna ta yi ne don Allah, don a ƙasa ta ci gaba, to muna goyon bayan ka. In ku suna yi ne don wata manufa, to gaskiya shugaban ƙasa ya tsaya ya tsaya kawo waɗanda za su kawo ci gaba a ƙasa don samun tsaro ne amfani. Ubangiji Allah ta yi wa Allah ƙara mana sa'a ya samu ci gaba a al'ummar Najeriya.
To mun gode dan Liti da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Katsina. Da wa muke magana?
Kana magana da Hamisu Sarkin Noma mai ado a lokar gaman Kaduna State, Najeriya.
Muna jin ka Malam Hamisu.
To idan wannan al'amari zai zama alkhairi ga Najeriya gaba daya, to insha Allah mutanen Najeriya za su farin ciki da shi. Kuma bayan haka su matasan sojoji a ba su dama su ma su jarba abin da suke. Saboda akwai matasa wanda su ma suna nan suna jira a ba su dama su rike makaman a ga wani irin gudunmawa za su taka. Ina fatan alheri ga Najeriya baki daya.
To mun gode Malam Hamisu Sarkin Noma da wannan kira naka. Masu sauraro, yau to mun samu kira daga jihar Kaduna. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musangaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Muna jinka Alhaji Musa menene ra'ayinka?
An zo gurin ai mu damun abin da muke ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan. Shi abu idan yake ci yake cinya ko shugaban kasa ne ya ga al'umma kasa ba sa sai shi. Yana da matsaloli ya kamata ka rubuta murabba ce ya sauka aje a rada wani a jaraba wani domin a tabbatar da cewa duk abin da za a yi ai abin da ya kamata. Amma jakan tsaron nan kullun ana samun matsala. Yanzu misali shi bura tai ba dan Maiduguri bane. Amma a ce kullum ana samun matsaloli a Maiduguri, ai ya kamata shi da kansu ma ya yi murabus a kan cewa duk abin da za a yi a sa wani domin a jaraba a gani. Amma a ce abu ya ci ya ci ya cinyewa, wannan abin ya kamata damar su sauka ne a ɗora wasu. Akwai matasan sojoji masu jini a jiki wanda za su iya abin da ya kamata. A ce ne muku fata alkhairi, Allah ya sa zama alkhairi a gare mu, a tashi lafiya lafiya.
To mun gode Alhaji Musangaro da wannan kira naka. Yanzu kuma da wa muke magana?
Da Alhaji Mahmuda Tukur daga Edo State.
To muna jinka Alhaji Mahmuda Tukur, menene ra'ayinka akan maudu'in namu na yau?
Eh, ina muku barka da gabatar da wannan shirin muhimmanci wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To mun gode.
Bayan haka dukkan mu dai abin da muke bukata ga wannan ƙasa ta mu shine zama lafiya. Saboda kan kira na anan shine tsakanin majalisar nan majalisar da muke da su guda biyu da kuma majalisar zartarwa, to a zauna a tattauna abin da na gaske a makasa aiki da nan babban kalubale ne da ke guna tsakani.
Mun gode Mahmuda Tukur da wannan kira naka. Yanzu kuma sai jihar Kaduna.
Ajiya barka da lasariya.
Yawwa barka dai, da wa muke magana?
Murtala Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala muna jinka.
To ajiya ra'ayina ya dade a hakan cewa ya kamata su wayannan manyan sojoji su shi muna musu godiya kuma muna yaba musu a ce sun sauka sun ba wasu dama. Kuma mun san sojojinmu suna kokari, amma rashin ba wasu dama wanda za su gwada nasu bajintar shi ke sa abin ya zo ya tabarbare. Amma mun san kananan sojoji suna kokari, kin ga daga zanciri da kan kanar zuwa kasa duk su ake yawan kashewa Maidugurin nan, ba ake jin wani janar. To janarar nan su muka ci a canza, amma wannan kananan sojoji suna kokari a ci gaba da barin su, suna neman jagora ne da ya shiga cikin su a je a fafata a kawo ƙarshen wannan abubuwa. Da fatan wannan shakura mu zai kai kunnen mai girma shugaban kasa.
To mun gode Murtala da wannan kira naka. Yanzu kuma mun sami kira daga kasar Kamaru, da wa muke magana?
Da Kamaru ne, Kwara ne, Kwara State.
Oh, to ya hakuri malam, muna jinka daga jihar Kwara.
Ina ga da mu gurgu daga Kwara State.
To ko zaka dan rage rediyon ka?
Na fice rediyon gaba ɗaya ma.
To muna jinka, menene ra'ayinka?
Lafiya aiki.
Lafiya kalau.
To ra'ayina kamar game da waɗanda ake cewa a sarki Abdul Sattar Sojoji ɗin.
Eh.
Yana da kyau a taimake mu shugaban ƙasa duba ya gani. Saboda zaman lafiya ya fi komai daɗi a duniya. Don haka muna so a diba a gani a taimaki talakawa. Kina jina ko?
Muna jinka.
Kuma kamar jihar ta Zamfara, jihar Zamfara ita ma ana cikin halin a kakaza ne gaskiya. Muna neman addu'a, muna neman taimakon shugaban ƙasa a kan ƴan ta'adda ɗin da ke damun mu.
To mun gode da wannan kira naka. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar, da wa muke magana?
Kuna tare da Abdu Sakko daga nan unguwar Wadata tawa jamhuriyar Nijar. To ni ra'ayina da zan bada bisa ga wannan tsammaki da majalisar dattawa ta aika ma shugaba Buhari da cewa a saki manyan jama'an tsaro, muna fatan dai wannan tsarin da an ka yi shi ne ƙarshen waɗannan matsalolin da ke damun fannin tsaro musamman a tarayyar Najeriya. Kuma muna fatan su tsaya haɗa kansu domin su bincika duk inda matsala take a samu a kawo ƙarshenta, kuma a ci gaba da bunƙasa roƙon Allah faɗin ƙasa Najeriya. Duka addinai da kowa da kowa a haɗe ta wuri guda a zama tsinciya ɗaya maɗar minti ɗaya. Na gode gidan rediyon Amurkuna tare da mai sauraron ko da yaushe Abdu Kasko nan unguwar Wadata tawa jamhuriyar Nijar.
To mun gode Abdu Kasko. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
ya ta gina maganar gwada su kwatin da ganin Kaduna.
To muna jin ka, menene ra'ayinka akan batun namu na yau?
Ni ra'ayina ba har kada shi kore wannan jami'an tsaro. Duk wannan kabilanci ne da jawabiya kawai a tamina wallahi suna aiki ya aiki. Saboda haka shi wannan yaƙi irin wannan America ba kuma Taliban har yanzu America ba ta mutu Taliban ba a Afghanistan. Balle Najeriya a zo ana ta surutu. Daga wallahi ya riƙe su tsariya ne duk wannan kidan da ake wallahi yaudada ne kawai da ƙabilanci addini kawai ake sawa. Saboda haka su riƙe akwai ko ɗaya ne a ra'ayina ba amma a ra'ayina sai akwai ko ɗaya wallahi a ci gaba da su Allah ya tsaya Allah ba da sa'a. Hajjar kina jin yago?
Muna jin ka.
To wallahi kashi kori kowa saboda haka amma a canza suna cewa dole zaman lafiya a canza wannan suna Allah ya ba da zaman lafiya amma zaman lafiya ba dole gaskiya amma ka a canza ko dai duk kariya ce da yaudara da kabilanci.
To mun gode da wannan kira naka, yanzu kuma sai jihar Nasarawa, da wa muke magana?
Abdullahi daga cikin garin lafiyan Baribari Nasarawa state.
To Abdullahi, muna jin ka, me ra'ayinka a batun namu na yau?
So ra'ayina sojoji suna kokari sosai amma ni damuwa na an ce ga jiragen sama an order su ga na da ga jiragen suna kasa amma kai in ma koro ne ma fara koro na jiragen sama din nan amma na kasa na suna kokarin su amma na sama ni ban ga wani kokari da suke yi ba. To ni ra'ayina kenan.
To mun gode Abdullahi da kiran nan naka. Sai kuma jihar Bauchi, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Muna jin ka, Malam Ayuba.
To alhamdulillah, yana da kyau gwamnati ta duba ta gani in dai wa'adin su ya cika, to lallai a canja su a kawo wasu ba wai don sun gaza ba, sai su zauna su rika ba da shawari mai kyau. Lallai kasanmu muna bukatan tsaro a kuma samu zaman lafiya, mu samu ci gaba mai inganci da nagarta. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Akwai wani mai sauraron ku shugaban ma'aikata na karamar hukumar Ganjo Uban Doman Soro ya ce miƙa muku fata alkhairi yana tare da ku. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam.
To mun gode Ayuba Garba Imam. Yanzu kuma sai jihar Niger, da wa muke magana daga jihar Niger?
Kina magana da injiniya mai gero makeri lokon da gora jihar Niger.
Muna jin ka injiniya.
To dama abinda mun ka dade muna son ya faru kenan, tun dadewa abinda muke wata kenan. Shugaban kasa wadanda jami'an tsaron manya ya ki canza su kanana dai ana turawa suna wahala ana kace su bar ba kun canza a kawo wasu a ga tahiyar su an kiya sai un tabbaci kuma yanzu wallahi Najeriya samun a samu masu control da ake zama lafiya akwai wala sai dai mu hada da du'a'i amma gaskiya an samu an yi sakaci ma ba ko wadannan manya lokacin su ya cire ya wuce a cire su a sa wasu an ki sai da tabbaci yanzu amma duk da haka nan muna fata alheri Allah ya sa aka ga nasara amma akwai matsala gaskiya. Injiniya.
To mun gode injiniya Migero. Sai kiran mu na karshe ya fito daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'il Aisawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai shine abinda majalisar nan ta yi akan maganan wayannan hafsoshin sojojin tsaro na ƙasa na Najeriya ta yi daidai amma mu abinda muke so mu ji kenan. To amma dama shugaban Muhammadu Buhari da mu dai talakawan da shi kansa duka Allah ya jarrabe mu daidai mu ci Allah ya kawo mana sauki. Domin mu da muke ga shugaban Muhammadu Buhari da talakawa suke cewa lokacin kafin a zaɓe shi idan wannan Buhari ya zo mulkin Najeriya duk za a manta da wannan maganan tsaro shi ne zai iya ba wanda zai iya sai shi gashi kuma abin ya zo shi ma a mulkin san abin ya gaba haka ba ne. To mu dai babban abin da muke masa addu'a wannan gwamnati abinda nake ba shawari kasan tana buƙatar addu'a ne a koma malaman zaure na dadin nan a fidda kudin gwamnatin a yi yanka a roƙi Allah ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya to wanda kira hannu a hidimar Boko Haram ubangiji Allah ka tona masa asiri shi ya fi dacewa ga shugaban Muhammadu Buhari.
To mun gode da wannan kira naka, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga Washington DC. Yanzu kuma agogonmu a nan yana ci ƙarfe 3 na yamma da minti 54 ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
matsayin kwallon kafa a Najeriya rukunin kwararru ya cira sama daga mataki na 77 zuwa 55 a duniya kamar yadda sakamakon bayanan rahoton shekarar bara na kwallon professional league na Najeriya ya tabbatar a yayin da nahiyar Afirka Najeriya tana matsayi na 8 a wannan rukunin a gasar kwallo na kakar bana kuwa a Najeriya an samu ingantuwar tsari da kuma yadda ake gudanarwa musamman a fannin alkalanci kamar yadda wani mai ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa ya sheda mini
to sunana Halilu Muhammad Teli ina kuma jami'a da labaru na kungiyar kwallon kafa ta Gombe United to babu shakka idan ka duba a kakar kwallo ta bana an samu sausaye sosai kuma dole za a yi bawa hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta nufi karkashin LMC saboda gaskiya akwai ingantuwa musamman wurin alkalancin wasa idan ka duba a da koya za a yi inda mutum yana gida sai ya samu nasara amma gaskiya kakar kwallo ta bana akwai sausaye domin idan muka duba kamar a makon nan da ya gabata a fafata da an samu nasara waɗanda suka je har gida suka doke wa club sun kai kusan hudu wanda suka samu nasara a waje da gida wanda gaskiya yawa kaman kaga kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta je har gidan Sunshine Stars yanzu tana cikin waɗanda suke tashi don ta zo ta sha wiki ma a nan Gombe tana samu a waje amma an je an rike ta gida sai canje rasu sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Plateau United ita ma ta je ta yi tafiya ta je ta samu kunnan doki sannan akwai kungiyar kwallon kafa da dama waɗanda gaskiya sun taka muhimmiyar rawa kuma duka wannan bai bari sa nasara ba da irin kokarin da alƙalin wasa suke yi
a fannin kwallon kafa na nahiyar Turai kuwa Real Madrid ta yi cin kaca ne ma Real Zaragoza a fafatawar da suka yi a daren jiya Laraba ta zura da kwallaye hudu ba ko ɗaya a ragar Zaragozan ita ma dai kungiyar Liverpool ta lallasa West Ham United da ci biyu ba ko ɗaya a yayin da Manchester United ta samu galaba akan Manchester City da ci daya mai ban haushi sai dai duk da nasarar United din hakan bai hana City din ba kaiwa ga gasar ƙarshe a gasar cin kofin Carabao sai dai kuma a halin da ake ciki a Najeriya mahukuntar gasar Premier ta janye takunkumin haramtawa magoya bayan nasarar United zuwa kallon wasar da United din ke yi har na tsawon wasanni biyar a jere sabili ta da husuma tsakaninta da club din Plateau United a garin Lafiya a jihar Nasarawa Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya
Jami'an lafiya a Amurka sun ce a karon farko an sami yaduwar cutar coronavirus mai saurin kisa ta hanyar mutum zuwa mutum a kasar. Jami'in hukumar ya hana yaduwar cututtuka a Amurka ta CDC Robert Redfield ya ce wani mutum ya kamu da cutar bayan da ya kusanci matarsa wacce ta dawo daga yankin Wuhan da ke China kasar da cutar ta samo asali. Majalisar Dattawan Amurka ta kwashe yinin yau Alhamis ana yin tambayoyi a zango na ƙarshe ga lauyoyin shugaba Donald Trump da suke kare shi da kuma 'yan majalisar wakilai da suke gabatar da ƙara ta tsige shi yayin da batun yanke shawara kan barin wasu shaidu su gabata a gaban majalisar ke ƙara kusantowa. A yau Alhamis 'yan sanda a ƙasar India suka tsare wani mutum da ya harbi da bindiga a kusa da wata jami'a a New Delhi babban birnin ƙasar inda ɗalibai suka yi zanga-zanga akan wata sabuwar doka da za ta ba wa 'yan gudun hijira damar zama 'yan ƙasar amma idan ba musulmi ba ne.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Malam Adamu Abdullahi Misau wanda Allah ya yi wa rasuwa yana da shekaru 79 ya rasu ya bar ƴaƴa da jikoki cikin su akwai Abdullahi Bakoji Adamu Jumba Adamu Sama'ila Adamu da kuma Sagira Adamu da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin. A yanzu a madadin waɗanda kwajimbiyoyin su musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leather Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Justin Twaits ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.